This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma wato Nomad FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce da kuma Jummai Ali daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a yau 11 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wani harin kunar bakin wake ya kashe mutane 7 a kasar Kamaru a yau Juma'a. A kasar Burundi ma mutane 7 ne suka mutu a sakamakon wasu hare-haren da aka kai. Sannan kuma jama'a kasar Afghanistan sun ce tashin wani bam ya kashe wani jami'in leken asiri da wata mace da kuma 'ya'yanta guda uku.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Amurka ta sake tallafawa kasar Kamaru a yunkurin yaki da Boko Haram. Muna da rahoto kuma kan wani hoɓɓasa da rundunar 'yan sanda ta yi a jamhuriyar Nijar da ya gurguntar da wani yunkuri na yin fasakwaurin miyagun ƙwayoyi. Muna kuma da rahoto na musamman kan sauyin yanayi. Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Aƙalla farar hula 7 ne suka mutu a yau Juma'a a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani yankin ƙasar Kamaru, inda 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da hidimominsu. Kamfanin dalancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa an kai harin ne a wani shagon sayar da abinci a birnin Kolofata da ke arewacin ƙasar ta Kamaru. Yanzu haka dai ƙasar Kamaru tana haɗa kai da ƙasashen Najeriya da Chadi da jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Benin cikin wata rundunar haɗin gwiwa da nufin yaƙar 'yan Boko Haram. A ranar Laraba, Amurka ta yi wa Kamaru jigilar motocin yaƙi da wasu makamai domin taimaka mata a yaƙi da take yi da 'yan Boko Haram. Watanni biyu da suka shige ne kuma Amurkan ta tura sojojinta 300 zuwa yankin. A can ƙasar Burundi kuma aƙalla mutane 7 ne suka mutu a sakamakon wasu hare-hare da aka kai da sanyin safiya a kan sansanonin soja kusa da babban birnin ƙasar, a yayin da sojoji suka fafata da maharam. Da sanyin safiyar yau Juma'a aka ji ƙarajin harbe-harbe da fashe-fashe a kusa da Bujumbura, babban birnin ƙasar, bayan da 'yan yaƙin sa kai suka kai wa aƙalla sansanonin soja guda biyu hari. Yanzu haka dai motocin soji da na 'yan sanda suna sintiri a tintunan birnin Bujumbura, a yayin da farar hula ƙalilan ne suka fito. Akwai rahotannin da ke cewa har yanzu ana jin ƙarin harbe-harbe a cikin birnin. Tun dai watan Afrilu, lokacin da shugaban ƙasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takarar shugaba a karo na uku, ƙasar ke fama da rikici. Masu caccakar wannan aniya sun ce shugaban ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka shekaru 12 ana yi.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce tashin wani bom ya kashe wani jami'in leken asiri da wata mace 'yar wata ƙasar waje da 'ya'yanta guda uku a gabashin ƙasar a yau Juma'a. Wannan al'amari ya faru ne a Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan. Wani mai magana da yawun yankin ya faɗa muryar Amurka cewa hukumar leken asirin ƙasar da ake cewa NDS a taƙaice ta kama wata mace da ke magana da harshen rasanci da 'ya'yanta guda uku a saboda ana zaton suna da alaƙa da 'yan yaƙin sa kai. Ya ce a lokacin da ake jigilar matar da 'ya'yanta zuwa ofishin NDS ne domin a yi masa tambayoyi, matar ta tada nakiyoyin da suka yi maƙale a jikinta. Nan da nan babu wata ƙungiya a awo ƙungiyar Taliban ko kuma ISIL da ta yi ikirarin cewa ita take da alhakin kai harin. To amma ana zargin cewa waɗannan ƙungiyoyi guda biyu sun kafa sansanoninsu a gunduma Nangarhar da ke cikin lungu. Ƙungiyar ISIL tana mamaye da yankuna da dama a ƙasashen Iraki da Siriya, kuma ana ta ƙara nuna damuwa cewa ƙungiyar 'yan ta'addan sannukan hankali tana faɗaɗa tsarinta da tasirinta a ƙasar ta Afghanistan.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da ‘yancin jama’a a ƙasar Siriya ta faɗa a yau Juma’a cewa wasu manyan motoci dankare da bama-bamai sun kashe aƙalla mutane 22 a arewacin ƙasar Siriya a tarzomar baya-bayan nan da ta faru a yayin da ake ƙoƙarin magance rikicin ƙasar a diflomance. Bama-bamai sun tashi ne kusa da wata cibiyar kiwon lafiya da wata kasuwar saida ‘ya’yan lambu a garin Taitamar na Kurdawa a lardin Hasake. Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da ‘yancin jama’a da cibiyar ta ke ƙasar Birtaniya wadda take da ma’aikatanta a Siriya ta kuma ce mutane da dama sun ji rauni a hare-haren da aka kai a ranar Alhamis, kuma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Mayakan YPG na Kurdawa ne ke iko da garin Taitamar, kuma sun yi wata da watanni suna fafata da ‘yan ISIS a yankin tare da taimakon hare-haren jiragen saman yaƙin taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka. A can ƙasar Rasha kuma a yau Juma’a shugaban ƙasar Vladimir Putin ya ce hare-haren da sojojin ƙasar suke kaiwa a Siriya suna kaiwa ne da nufin kare Rasha daga masu ra’ayin riƙon ƙasar Siriya. Shugaba Putin ya wani furucin ne a wajen wani taro da manyan jami'an sojan ƙasar, ya ce masu ra’ayin riƙau suna jawo wa Rasha barazana. Ya kuma ba da shawarar cewa nan da nan rundunar sojan ta lalata duk wani sansanin da ke jawo wa sojojin barazana a cikin Siriya.
Ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius ya ba da sanarwar cewa ba za a iya cimma yarjejeniyar ƙarshe daga taron da ake yi akan canjin yanayi a birnin Paris ba, sai gobe Asabar idan Allah ya kai mu, a maimakon yau Juma'a da dare kamar yadda aka shirya. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Mr. Fabius ya ba da wannan sanarwar bayan da aka ratsa dare ana yin shawarwari tsakanin wakilai daga ƙasashe 195 waɗanda suke halartar taron. Duk da rahotannin da aka yayata cewa ana samun wahala wajen yin shawarwari, Mr. Fabius ya ce babu laifi, abubuwa suna tafiya yadda ya kamata wajen taron. Mr. Fabius ya yi wannan furucin ne a yau Juma'a lokacin da ya zanta da 'yan jarida. An fi samun saɓani a kan irin alhakin da za a ɗora wa ƙasashe matalauta, wato yawan kuɗin da za a biya a ƙoƙarin da ake yi na rage gurɓacewar yanayi da kuma burin lokaci mai tsawo na yarjejeniyar. A wani labarin kuma, ƙasar China ta ce shugaban ƙasar Xi Jinping ya zanta da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama ta wayar tarho domin tattaunawa kan matsalar canjin yanayi. To, amma har yanzu fadar shugaban Amurka ta White House bata faɗa cewa an yi wannan tattaunawa ba. Ita kuma ƙasar China ta ƙi ta cewa uffan akan abubuwa da shugabannin biyu suka faɗa wa juna a zantar, wato zantawar da suka yi. Ya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar hotonin nama ƙasar Kamaru, inda gwamnatin Amurka ta sake ba gwamnatin ƙasar tallafin motoci a yunkurin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, yayin da waɗansu mahara da ake zargi 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne suka kashe aƙalla mutane uku a harin da suka kai lardin arewa mai nisa na Kamaru yau da safe. Daga birnin Yaounde, ga wakilinmu Garba Lawal da ci gaban rahoton.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta sake miƙa wa ƙasar Jamhuriyar Kamaru gudunmawa na motoci, musamman ma ta ɓangaren yaƙan 'yan ta'addan na Boko Haram, wanda yanzu haka zaratan sojojin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da sojojin karo-karo suke cin galaba a kansu, wanda ya miƙa wa ministan tsaron ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Joseph Bete Asomo gudunmawar. Shi ne jakadan ƙasar Amurka wanda yake zaune a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, Michael Steven Rosa, bukin da yi na miƙa kyaututtukan an gudanar ne a bambarikin sojoji da ke babban birnin kasar Yaounde. Jakada Rosa ya miƙa wa ministan tsaro na kasar motoci kiran akori kura guda 13 da Land Cruiser su ma kiran akori kuran guda 5 da manyan motoci daban-daban su ma guda 12 da manya-manyan jenereto guda 6. Mr. Rosa ya ce wannan taimako dai gwamnatin kasar Amurka ce ta bayar, kuma ya ci gaba da cewa za mu yi aiki da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ka fada da ka fada domin ba su labarai na sirri. Sannan kuma yace za mu ci gaba da marawa da karun tsaron na kasar jamhuriyar Kamaru baya domin yakan yan ta'addan Boko Haram a fadin kasar baki daya. Yace wannan shine siyasar kasar Amurka da kaurata kasar jamhuriyar Kamaru. Shi ma ministan tsaron na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo yace waɗannan kayan aiki dai dole ne ayi aiki da su ta hanyar da ya dace domin cimma burin shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Musta Biya na kakkabe yan ta'addan Boko Haram a fadin kasar baki daya. Wannan gudunmawa dai ba farko bane da kasar ta Amurka take bawa kawarta ta kasar jamhuriyar Kamaru. Koda kwanakin baya ma sai ta bada dakarun tsaro guda 300 da motocin yaki da masu sirke da sauran na'urorin samar da bayanai na sirri. Wannan lamari dai yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin kasashen biyu da ma haɓaka kullun jakadanci a tsakanin su. Yanzu dai ana ganin cewa kasar Amurka tana zama babban kawan kasar jamhuriyar Kamaru, musamman ma a wannan lokaci da kasar ta jamhuriyar Kamaru take buƙatar taimako matuƙa gaya kan yakin da take yi da ƴan ta'addan na Boko Haram wanda suke nema su kai kasar cikin halin ni'a su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
So je huta baba kuno gwamna.
To daga Kamaru kuma sai makwabciya jamhuriyar Niger, inda ƴan sanda a binnin kwanni suka yi dawa aka gama mu da wani mai safara miyagun kwayoyi a binnin dake kan iyakai Najeriya da Kamaru. Suka kuma cafke kwaya da kudin ta ya kai saifa miliyan 6 da ƴan kai kwatan kwashin naira miliyan 2. Wakilin Haruna Maman Bako na da ci gaban rahoton.
Shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abbas Sarkin Abzin ya yi mini ƙarin bayani jim kaɗan bayan ya kai ziyara da jinjinama ɗan sanda game da wannan ƙoƙarin da suka yi a yau da sahi.
Lallai jiya da malci komisare kire ni ya ce min sun samu sun kama shambur andiya wajen plaket-plaket kwashe kumshi-kumshi haka guda 88. To shine da ga mun ci, to insha Allah yau nace mishi yau zamu zo mu gani. To lalle da sahan ga mun taya mun gani tare da kadar mun je mun gansu kumshi kumshi 88 suke. Kuma kowane kumshi ana iya cewa yana nauyin kilo guda. To kuma shi wannan wiwi za a ce ko a ce shambur ɗin da horan shi ko hashish duk dai da hedeji wanda a dauke da ita bisa moto yake. NCMCF su ne su haga shi da suka bi shi don kai jiha da abun ga ya cire. Ba a samu haka mashi ba. To sai mu ce nan kumshi kumshi ko ne aka ɗauka yana kai wajen jika 70 gida 88 su an miliyan 6 da jika 160.
Shi ma kwamishinan 'yan sanda na nan garin birnin Kwanni ya ce wannan aiki ne fa wanda ya ta'allaka ga al'umma ga Malam Hamisu Shaudi.
Mu dai kullum muna jawo hankalin mutane dai da su kama mu tunda yau in babu su babu mu. Aikin police dole he da haɗin gwiwa su kansu al'umma tunda dan su muke nan dan kare lahiyar su, saboda yau in abu ya same su mu ba mu da kwana. Sata ce menene duk abin da ya wakana mu ne ya kamata mu kamu, mu ne ya kamata kuma mu gura na gaban kuma da masharanta. Kenan yau duk abin miyagun abin da ya samu mu ne ya kamata a zo a gaya wa, tunda mu muke da kayan aikin da ya kamata mu je mu nemo. Su ko su suke da labarai, saboda lalle muna da masu nemo mu labarai tsakanin mu. Ina jin hankalin su al'umma, ku ne ya kamata ku taya mu gaba ɗaya dukkan wasu magunukan miyagun ayyuka a yi kokowa da shi. Allah ya sa mu zamna lafiya gaba ɗaya.
Ita dai wannan ƙwayar an kama ta ne ga hannun wani mutum da ya yiwo lodin ta daga tarayyar Najeriya tsakanin garuruwan Babu Doli da garin Araba. Kuma daga bisani ya yi jiha da buhuhuwan ƙwayar ya arce ya koma a tarayyar Najeriya kamin ɗan sanda su ɗaukike ƙwayar su zo su gwada ma manema labarai. Haruna Maman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kar a sha ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. To kar a sha ƙwaya.
Haka yake, an sake fitar da wani sabon gargaɗi dangane da tsanantar matsalar ɗumamar yanayi. Yayin da wakilan manyan ƙasashen duniya ke ƙoƙarin cimma matsaya kan matakan tunkarar wannan matsala, wakilin mu Nasiru Adamu Elkai ya yi nazarin wannan matsalar ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Ba baƙon abu bane sauyin yanayi a lokutan damuna ko rani, hunturu ko lokacin zafi a ƙasashen yankin Sahel ko kudu da Sahara da ya haɗa da sassa da dama na arewacin Najeriya, musamman ma jihohin kan iyaka. Tun kafin mai nisa cikin wannan rahoto, masanin harkokin muhalli Hussaini Jarkasa ya ambata tushe da illolin dumama ko sauyin yanayi ga sassan Najeriya.
Iska ne mai guba, akwai carbon dioxide, akwai su methane, akwai su fluorochlorocarbon. Su wa'annan su fluorochlorocarbon din, wa'annan su ana samun su daga su AC da su fridge da dai sauransu. Za ka ga kuma yakan kawo fari, saboda haka za ka ga wato wani sa'in ma ba ruwan sama, wani sa'in za ka ga ruwan saman yayi yawa, amma wata shekara sai ga ma babu. Akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kadan za su zama ba su ruwa, ya shafe su. Kaman bangaren Lagos ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba, ga yanzu kaga kamar su Victoria Island, kaga wannan ruwa yana shigowa hannan ice block. Yanzu na kasashen da su daman kaman su irin tundra region, su Iceland, glacier din tana narkewa, ruwan teku yana karuwa, ambaliya tana karuwa, kaman kasashe kaman su Netherland zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su.
Shin wani canji mutane ke lura da shi ne ga muhallin su, ko dai ba sa gane ko an samu canjin koko a'a? Na shiga cikin birnin Abuja don samu wannan amsa.
Sunayena Amina Ali Usman. In ka duba yanda iska ke hurawa, yanda kura ke tasowa a wasu sassan, sannan kuma da safa haka na iska da ke busowa, da asuba in mutum ya tashi yana busowa, sannan kuma kura yana shima yana tashi. Duk inda ka je zaka ga kura, ko kana tafiya zaka ga kura da sauransu, duk alamu ne na hamada.
Sunana Musa Balaya Kasai, ni National Coordinator na Arewa Green Movement. Akwai wani abu da ake kira a turance wato River Bank. Shi hade da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya hade da tafkin Chadi. To ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshi, to samar da ita ma za ta dakata. To shine dalilin da ya janyo wannan tsolancewa na tafkin Chadi. Sai an yashe wannan hadejar jama'ar, in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa.
Kuma wataƙila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa, bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa.
Wannan babu ko shakka a ciki, saboda idan ka duba ai daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki, su kai tafkuna, su kai ko'ina domin wuri ya zama da ni'ima. Tsirrai sun fito, wuri ya inganta, za ka ga ko'ina kore shar.
Sunana Aliyu Salihu. Da in ka shigo area musamman ta arewa, zaka tarar da cewa akwai danshi, ko da an dauke ruwa akwai ruwa na kasa da yake fitowa, da wanda zaka ga manoma suna shuka irin dankali da sauran abubuwa haka a wajaje daban-daban, har da irin su tumatir. Amma yanzu zaka ga cewa lalle wannan yanayin ya sauya, babu shi. Ni abinda nake ganin ya jawo irin wannan, duk da dai ba kwararre nake ba a wannan harka, na gane cewa irin harkoki ne na jama'a. Ma'aikatu sun yi yawa, kamar mutane masu shiga da ji su sare itace su zo su mai da shi gawayi, yanayi ya canza.
Jami'ai a nan Najeriya na bada tabbacin bi sau da kafa irin shawarwari da kwararru a matakin duniya da ma majalisar ɗinkin duniyan ke bayarwa kan yadda za a farfado da lafiyar muhallin. Shugaban hukumar yaƙi da hamada ta Najeriya Goni Ahmad na bitar illa da ke tinkaro al'ummar arewacin Najeriya, matukar ba su dage ga kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kauracewa kona daji ba.
Hamada fa ba karamin illa ba ne, saboda idan hamada na in ta faru, idan wannan iska ya zo ya wuce ya kawo wannan ƙasan yashin nan, ya je ya binne guri gaba ɗaya, kamun ka sake mai da shi ka koma baya ka ce ka samu amfani a wannan gurin, shekaru fa zai jawo. Saboda haka riga kafi nan da ake yanzu a soma wannan da shi da shi a kare, don yanzu zafin ɗan kaɗan ne, bai zafi sosai ba. Idan ya wuce ya wuce, akwai abin da Bature yake cewa the point of no reversal, ba za ka sake mai da shi ka mai da shi inda yake ba. Wannan abin mu tsaya mu duba, da kaɗan kaɗan ne take jawowa yana shigowa ƙasanmu. In kana gani kusan kamar wanda yake Sokoto, ko yana Borno, yana Katsina da sauran can baya, abin na damun shi kada yake cikin gari, kuma har ma ya jawo ya zo har ma Abuja da sauran, da kaɗan kaɗan wannan kwararowar wannan zai zo. Idan ba mu tsaya mun tsaya mu yi maganin shi tun yanzu, da kaɗan kaɗan zai rinka mamaye ƙasanmu. Gashi kuma already mun soma gani irin abin da ke cewa climate change ya fara da sauran. So irin wannan area din ne zai zo somawa, amma inda akwai da shi da shi da sauran, to za ka ga Allah ya kawo wani yanayi, ya kawo ya sauƙaƙa wannan abubuwa din. Iska mata canza, zafi ake, za ka ga sanyi ya dawo da sauran wani abubuwa haka. Kuma abu ne wanda zai kawo har ma dabbobi, ba wai na cikin gida ba kawai ba, har dabbobin daji da sauran za ka ga za su dawo.
Labarin illar dumamar yanayi dai ke yi wa malafar nan ta duniya da ke rage zafin rana, wato ozone layer. Sananne ne ga al'umma da ke ganin canjin a zahiri, inda dazuka suka zama birane ko tarin yashi. Hakanan gonaki da dama sun rage yawan yabanya don mutuwar sinadaran ƙasa da ke taimakawa shuka girma. Shin al'umma za su iya yaƙi da hamada, ko dai za su bari hamada ta yi galaba kansu cikin wannan yaƙi da baya buƙatar takuba bare masu? Nasura da Malika, Yamurar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida Malam Nasir, kada dai ku sha'afa, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 10 da kusan minti 20. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jalalu wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. In ba a manta ba, a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda Sheikh Sharif Ibrahim Saleh yake wa'azi game da yadda ya kamata malamai su hada kansu duk da akwai sabanin fahimta da makamantansu ta yadda za su taru dan a gudu tare a tsira tare, inda kuma ya ci gaba kamar haka.
To bambancin ra'ayi dama za a warware su ta hanyar hankali ne. Shi yasa yanzu mun nemi malamai a Najeriya su hada kansu kuma su yi kyakkyawan muhawara na wajen warware duk abin da yake damun su. Babban abu da yake za mu sa a gaba shine cewa za mu kyautata rayuwarmu mu musulmi a cikin wannan addini wanda Allah ya zaba mana, sannan kuma za mu kyautata zamanmu da waɗanda suke makwabtaka da mu, domin addini musulunci ba addini ta'adda bane.
Akramakallahu. Shin ana tunanin nan ba da dadewa ba ko kuma zuwa wani lokaci za a iya samun kungiyoyin addinin musulunci na Najeriya su dinga zama waje daya, suna sallah a masallaci daya, suna yin hulɗa da juna, suna rike da kalmar la ilaha illallah wacce ta hada su?
To ai haka din zai yiwu. Idan ka lura, idan an je haji ga kungiyoyi iri-iri, kowa yana da nashi ra'ayi, amma ana haduwa a harami ai sallah duka tare da liman din nan yana da nashi kuduri, yana da nashi mazhaba, yana da nashi tunani, amma ba wanda zai zo ya ce maka ni ba zan bi wannan liman ba saboda ra'ayinsa kaza ko mazhabarsa kaza ba. Wannan idan mun yi la'akari da shi, to me ta yaya za mu yarda sallar mu a can ana karba? In mun dawo kasar mu kuma a ce mun yi sallar tare ba za karba ba? Ai ka san son zuciya shi ke mana wannan. Mun hada kanmu saboda taimakon addinin musulunci, na tabbata ba da dadewa ba ire-iren waɗannan abubuwa idan malamai sun yi niyya, sun sa niyya kuma sun tsaya da gaske, dole a manta da dukkan bambance-bambance, a zo dukansu gaba ɗaya a ƙarƙashin umbrella ɗaya, ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Akramakallahu, wani abu da ke cewa kungiyoyin addinin musulunci tuwa ƙwarya a Najeriya shine wasu malamai da ke hawa mumbari suna kushe juna din nan. Akwai wata dabara da kuka bullo da ita na ganin cewa malamai sun daina wannan al'adar?
To na tabbata dai duk mai faɗin wani abu wanda yake zai kushe wani ko zai bata wani ya san abin da yake faɗa. Kuma duk musulmi ya san cewa Allah Ubangiji ya hana giba, ya hana annamimanci, ya hana kasoki addinin dan uwanka, ya hana kazaf, ya hana ka aikata ta'adda kan ranshi ko hankalin shi ta bashi wasu abubuwa da za su sa maye ko za su sa hauka. Duk waɗannan abubuwa addinin musulunci ya hana, ya haramta su. Kuma duk malami ya san haka, duk malami ya san zina haramun ne, saboda haka ba zai bata nasabar wani ba, ya san cin dukiyar wani ba da haƙƙin ba da yardansa ba haramun ne, saboda haka ba zai taba mallakar wani ba. Kowa ya san inda kake zama da lokacin da Allah ya baka na zama da yanayin da Allah ya baka ka rayu a ciki, abu ne wanda yake Allah ne ya bayar, baka da ikon ka zo ka gurbatar da shi. Saboda haka hawo mimbari, na ɗaya dai kana kan mimbari kana ba da shaida kan Ubangiji, na biyu kana kan mimbari ne kana kokarin faɗin gaskiya, kuma kana ɗakin Allah inda ya kamata mutum ya nisanci ƙarya ko habaici ko zagi ko suka ga wani dan uwan shi musulmi. Saboda na tabbata duk malaman nan suna da hankulansu, wayannan abubuwa ana yi na ganganci, duka zamani ya kawo ya kamata mu manta da su mu bar su a baya. Kuma ka'idar mu shine man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadhalika huwa almuslim alladhi lahu zimmatu Allah wa zimmatu rasuli. Saboda haka lalle muyiniya na gaskiya, kuma niyyar nan ba na mutum guda bane. Kaddara idan duka mu mun zama a duniya ba ma nan, na tabbata waɗanda suke zuwa za su rike wannan abu su ci gaba da shi. Saboda haka muna da niyya mu manta da abin da ya wuce mu sa gaba. Kuma in ka lura, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Izala yayi maganganu a bayyane kan wannan abu da ka tambaya, kuma ya nuna dole mu manta da duk wani abu wanda zai kawo irin waɗannan abubuwa da ka faɗa, domin ba abin da yake sa a yi waɗannan abubuwa sai dai kuɗin duniya ko dukiyanta ko wani daraja ko wani abu nan. Duk waɗannan ko ya kamata a wuce su.
To akram kallahu, nan za mu dakata sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu. Yanzu bari mu je ga Malam Abdullahi Muhammad Buba, limamin masallacin AUA da ke Abuja, inda zai ci gaba da yi mana nasiha game da tsarki da makamantansu a cikin ibada, inda zai dora daga yadda ake addu'ar kiran sallah.
Akram kallahu, wannan addu'a take ya takeice.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبعثه مكاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأن الدعاء كنا ود منذ صلى الله عليه وسلم يكرنتر سوى إذن كيشي ذاك سامو لا دامي يوى. Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada mai yawa.
Idan mutum yazo zai shiga bandaki, wace addu'a ya kamata ya zai zaga bayi, me ya kamata ya fada? In yi shiga, in kuma ya fito, me ya kamata ya fada?
Na'am, idan mutum zai shiga bayan daki, da dama shedan yakan samu galba akan bayin Allah dangane da abin da ya shafi shiga bandaki ko kuma cin abinci ko kuma shiga masallaci. Shedan yakan samu galba akan bayi su akasarin lokuta. Lokacin da mutum yazo zai shiga bayan daki, zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Allah, ina neman tsarinka daga sharri na aljani, mace da namiji.
A madadin malaman namu Sheikh Sharif Ibrahim Sale da kuma Malam Abdullahi Muhammad Buba, sai wakilin mu Nasiru Adamu Al-Hikaya da kuma Julie Lathers Gresham da ta hada mana sauti, Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bisalam.
Kazare da bata da nono, Allah shi kace.
To gaida Usman, kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Ga takaitaccen labarai. Akalla farar hula bakwai ne suka mutu a yau Juma'a a sakamakon wani harin ƙunar bakin wake da aka kai wani yankin ƙasar Kamaru, inda 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da hidimominsu. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa an kai harin ne a wani shagon sayar da abinci a birnin Kolofata da ke arewacin ƙasar Kamarun. A can ƙasar Burundi kuma akalla mutane bakwai ne suka mutu a sakamakon wasu har-haren da aka kai da sanyi safiya a kan sansanonin soja kusa da babban birnin ƙasar, a yayin da sojoji suka fafata da maharam. Da sanyin safiyar Juma'a aka ji ƙarajen harbe-harbe ta fashe-fashe a kusa da Bujumbura, babban birnin ƙasar, bayan da 'yan yakin sa-kai suka kai wa aƙalla sansanonin soja guda biyu hari. Yanzu aka dai motocin soja da na 'yan sanda suna sintiri a titunan birnin Bujumbura. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce tashin wani bam ya kashe wani jami'in leƙen asiri da wata mace 'yar ƙasar waje.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai salama, bari mu ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan sakatare Malam Bawa a mararrabar kankara domin auren ɗansa Musa da amaryarsa Hazima A Haruna da za a ɗaura gobe Asabar a mararrabar kankara da ƙarfe 10 na safe. Allah ba da ikon zuwa ya kuma ba ango da amarya zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta ba da haɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai zuwa can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri, inda muke ba da dama domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a filinmu na Kofa Buɗe. Yanzu dai ga Halima Jumrau da kuma Jamila Kabir Fage za su shigo da shiri yau da gobe don matasa. Malamai, bismillah.